baki mai yanka wuya. Yayin da ƴan ƙasar Senegal suke farin cikin matakin shugaban ƙasar na cewa ba zai nemi tazarce ba, a Najeriya masharhanta na begen samun cantattun mutane a nadadin ministoci da sabon gwamnatin ƙasar ta sa a gaba. Jama'a assalamu alaikum. A ranar Litinin dinnan ne shugaban ƙasar Senegal Macky Sall ya gabatar da wani jawabi a gidan talabijin mallakar gwamnati, inda ya bayyana cewa ba zai shiga zaben shugaban ƙasa na neman tazarce ba a babban zaben ƙasar na watan Fabrairun shekara ta 2024 mai zuwa. A shekara ta 2021 gwamnatin Macky Sall da ke kammala wa'adin mulkinsa na biyu kuma na ƙarshe ta yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar garan Bawul, wanda ya yi tanadin wa'adin mulki ɗaya tak na tsawon shekaru bakwai ga zaɓaɓɓen shugaban ƙasa a maimakon wa'adi biyu masu shekaru biyar-biyar na da, lamarin da ya sa 'yan ɓangaren hamayya suka zarge shi da yunƙurin tazarce a wa'adin mulki na uku. To sai dai shugaban na ganin cewa a haka ɗin ma kundin tsarin mulkin Senegal bisa sabuwar dokar bai hana masa shiga wannan zaɓen ba, to amma alaɗin kansa ne ya janye daga neman tazarcen. Falo Guwe, wani ɗan ƙasar Senegal, ya tattauna da wakilin mu a birnin Yamai dangane da matakin na shugaban sa.
Dire qu'il a droit, pour l'instant il n'avait pas de droit de se présenter.
Cewa yana da ƴancin shiga zaɓe ba gaskiya ba ne. Kundin tsarin mulkin ƙasa ya fayyace komai a fili, wa'adi biyu kawai zai yi kifafa. Ra'ayina a kan matakin da ya ɗauka shi ne cewa hankalina ya kwanta, saboda a yanzu muna da tabbacin za a samu canji, domin bayan kowace shekara goma ya zama wajibi a sake shugaban ƙasa ko kuma sabuwar gwamnati. Haka abin yake a kowace ƙasar demokradiyya.
Madame son message il disait il va prendre toutes les décisions décisives sur judiciaire.
A jawabinsa ya ce zai ɗauki dukkan matakan zartar da doka da hukunce-hukuncen shari'a, abin da ke nufin yana da wata manufar ƙoye, saboda haka ni ban ba shi yarda kwata-kwata ba. Mafi kyau shine a bar kowane ɗan takara ya shiga a fafata da shi, domin 'yan Senegal ne ke da 'yancin zaben wanda suke so ya shugabance su, ba shugaban ƙasa ke da hurumin zaɓar musu abin da ransa ke so ba.
On va y aller doucement doucement et après on verra ce qui va se passer.
A Najeriya kuma 'yan ƙasar na ci gaba da dakon ji da ganin waɗanda sabon shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu zai bayyana a matsayin ministoci da za su yi aiki a gwamnatinsa. Wasu majiyoyi na bayyana cewa yanzu haka komai ya kankama kan naɗin ministocin, kuma nan ba da jimawa ba, kowane lokaci daga yanzu za a gabatar da su a gaban majalisar dokoki domin amincewa da su. Shugaban haɗakar ƙungiyoyin arewacin Najeriya Nasura Ashir Sharif yana ganin a irin halin da Najeriya da take ciki a yanzu, da akwai irin mutanen da take bukata a waɗannan mukaman.
To gaskiya ƙasar ta sha wahala, kuma cibiyoyin gudanarwa da gwamnatoci sun rushe da gaske. Saboda haka fi sabilillahi a yanzu ana bukatar a samu mutane wato zakagurai masu kuma nagarta. Idan baka samu mutane masu nagarta da za su rike mukamai a gwamnati ba, to za a samu matsala, domin za a ci gaba da gidan yanzu. So da haka ya kamata shi shugaba Bola Ahmed Tinubu ya tsaya ya zaɓi mutane wanda zai tabbatarwa da ƙasa cewar cancanta da gogewa da kyawawan ɗabi'u ya sa ya zaɓo su. Mun san zai gamu da matsaloli na 'yan siyasa da suke kallon sun ba da gudunmawa wajen kafa gwamnati da sauransu. To amma akwai guraren da ya kamata a duba a cire son zuciya, a ɗauko mutane bisa cancanta da gogewa da kuma kyakkyawan tarihi da suka bari akan a rayuwarsu ta aiki, a ba su irin wannan mukamai, domin a samu musamman abubuwa guda uku. Na farko, harkar tsaro na ƙasa ya kamata a tabbatar da an sa mutanen da za su yi. Na biyunsu, harkar tattalin arziki ƙasar da ya lalace, da harkokin shigar da tara kudaden shiga na ƙasa an riga an lalata wannan guraren. Ya kamata a samu mutane da gartattu wanda mutane sun yarda da su a nan. Sannan harkar ilimi ya kamata ya sake duba maganar ilimi, wannan bill da aka zo aka bashi ya sa hannu a gurdudi ya kamata ya sake tsayawa da nazarin sa magana cewar gwamnati cin hannu kai ke gabaɗaya ga harkar ilimi a ƙasa gaskiya akwai sake a wannan al'amari ni da gari ya kamata ya sake zuwa wannan al'amari kuma ya nemi mutane gogaggu da za su tsaya su yi wannan aiki
akwai waɗanda ke magana kaman a samun raba daidai dangane da abubuwan da aka daɗe ana cece kuce da su wato yankuna na Najeriya yanki na Najeriya shin kana ganin wannan gwamnati tana da yanzu wannan dama da za ta yi wannan koko kana ganin a bisa ga maganar ka cancantan nan da ya kamata kura ku daga bangare guda suka fito
to shi minister kundin tsarin mulki a ƙasa ya faɗi yadda za a yi ko ta jiha za a bata saboda haka wannan yana da amma ko da shi din ya kamata a zaɓi mutane ba wai kurin ko a sa gwamna ya ko da dan uwansa ko ƙaunin matarsa ko wani abu baka bashi da ba ɗauko mutumin da mutane za su iya samun yakini cewa sun san ya san da yake kuma zai iya canja abubuwa sannan ragowar buƙatai na ƙasa ni kullum matsayina shi ne a kula a dinga duba cancanta da gogewa da kuma rekod na mutum wato kyawawan ɗabi'u na mutane ya zama to su ne abin da za su sa a dinga ɗaukar buƙatai ana bayarwa amma in dai an ci wani magana zancen kurin a'a a jam'iyya ko ɓangaranci ko ko addini ko da abu shi zai da kamili to ba lalle ba ne a zaɓo mutanen da ya cancanta a zaɓo ba ya kamata a tsaya a kan cewar kurin so ake a gyara so ake a gyara abubuwa to ya kamata a nemo mutanen da su gyara sannan muhimmin abu a nan mun duba a nan shi ne shi shugaba Muhammad Tinubu ya gamu da ƙalubale da zafi tun da shiga gwamnatin sama an taɓa gangaru a kansa da maganganu da cewar a ba shi da ɗabi'u masu kyau ba su da wasu abu ana ce masa fatanci ba abu da ba faɗa kansa ba to ya kamata shi ya tsaya yi abin da zai jajirce ya nuna cewa abin da ake faɗa kansa ba haka yake ba ya kawo mutanen da za su taimake shi ya aiwatar da alkawura da ya ɗaukan wa ɗan ƙasa cewar zai aiwatar ya yi abin da za mutane su yi farin ciki su yi alfahari da zaɓensa da suka yi in shawara ta gare shi ke
to a ƙarshe ban sani ba ya zuwa yanzu an ga kamun ludayinsa za a iya cewa bisa ga abin da ya shafi sauke wasu mukamai da ya yi da kuma naɗa wasu da ya yi a iya cewa watakila ya kama tafarkin da ake hasashen zai iya samar da mutanen da Najeriya take bukata a waɗannan mukamai a halin yanzu
da kuma ba wa ɗan sanda tsohon ɗan sanda matsayin mai ba shi shawara akan harkar tsaro ni na goyi bayan wannan saboda yau shekarar mu 24 daga dawa demokuraɗiyyar da sojoji suke yin mai ba da shawara akan harkar tsaro amma hanyar tsaron namu bai inganta da muke so ya yi ba so da haka ya kamata a canza hannu sannan kuma ba wa mutumin da aka san cewa yana da nagarta da tsantseni ko mutum ne wanda ke goyi ba baya goyon bayan cin hanci da rashawa to ba shi in Allah ya taimake mu zai da tsaftace ita ma'aikatan tsaron ƙasar gaba ɗayan su ya zama to kuɗaɗen da ake tura musu suna yin abin da ya kamata su yi da su domin da kuɗaɗen da Buhari ya kashe akan harkar tsaro tsaron ake yi da yanzu ko Amerika ba ta kai Najeriya tsaro da kwanciyar hankali ba amma saboda kuɗin an sa su fashewa ake shi ko ba abin da ya dame shi ya duba ya bi ya gani cewa abin da na bayar an yi abin da aka ce za a yi ko ba a yi ba ba ruwansa to shi sa ya zama to harkar tsaron ta lalace ta zama to babu gurin da ake cin hanci da kama karya a ƙasar kaba wajen harkar tsaron ƙasa so za ka yi na goyon bayan wannan hanyar da ya bi ko mu ne masa roƙon Allah ubangiji ya masa jagora ya ba shi waziran na gari ya zaɓa masa mutanen kirki da za su taimake shi a cire ƙasar daga cikin halin da take ciki.
Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Suleiman Muni Barma sai Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.